بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Juma'a ce da ta daidai da 5 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 5 ga watan August shekara ta 2011. Wannan shine kasan na 17 daga cikin jeren karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muke karantawa daga littafin Umdatut Tafsir an Al-Hafiz Ibn Kathir, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Littafin da Sheikh Ahmad Muhammad Shakir ya tsaya ya gyara shi ya tace shi, Allah ya fi musu baki daya. Idan jama'a ba su manta ba, har yanzu muna share fage dangane da tafsirin suratul Fatiha wanda muke yi. A inda bayan da muka ji bayani dangane da falalata, muka fara bayani dangane da bismillahir rahmanir rahim, muka ji cewa sahabbai sun ainihin wato bude rubutun alqur'ani da ita, kuma sun fara kowace sura ainihin wato daga cikin surorin Al-Qur'ani sun fara da wannan ita ainihin wato suratul ita bismillahir rahmanir rahim. To abinda ya faru hakikanin al'amari, duk inda ka bude Al-Qur'ani mai girma zaka ga bismillahir rahmanir rahim a farkon kowace sura, in ba suratul bara'a ba. Wannan yake kara tabbatar mana da nagarta da ingancin magana cewa bismillahir rahmanir rahim tabbatacciya ce a farkon kowace ainihin sura, idan ba bara'a din ba. Sannan muka ji malamai sun tabbatar da cewa daidai ne a bayyana ta a karatun Fatiha a sallah, kamar yadda yake kuma wanda ya sirranta babu laifi. An samu waɗannan ra'ayoyi daga wasu sahabbai da tabi'ai, wancan ra'ayi ma an samu daga wasu malamai da sahabbai da tabi'ai. To malaman fiqh da suka zo a baya su ma sai suka yi sabani da gurgurdan haka. Mun ji mazhabin da Imam Shafi'i yake akai, mun ji mazhabin da Al-Imam Abu Hanifa yake akai, kuma mun ji mazhabin da Imam Ahmad yake akai. Dan sai malam yace wa inda Al-Imam Malik annahu la yuqra'u bil basmala bil kulliya la jahran wa la sirran. Sai wannan babur ne yake haka ko ni? Imam Ahmad kuwa, Imam Malik kuwa abinda yake cewa shine wato ba za a karanta bismillahir rahmanir rahim ba a bayyana ko a sirrance, ma'ana daidai wa daida ne gaba ɗaya, ko a sirrance ne karatun sallar ko a bayyana ne, ba za a ainihin wato yi bismillahir rahmanir rahim ba. Abinda wannan magana take nufi shine ko a sirranta ta ko a bayyana ta, gaba ɗaya ba za a yi bismillah ba. Kana yin kabbara harama kawai sai dai ka fara da alhamdulillah rabbil alamin. Wahtaju bima fi sahih muslim an aisha radiyallahu anha qalat. Imam Malik da shi da waɗanda suka yarda da wannan fahimta sun kafa hadisi, sun kafa hujja da hadisin da yazo a cikin sahih muslim daga sayyida aisha Allah ya kara mata yarda, tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama يفتتح الصلاة بالتكبير. من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا شيء ينا أين يواتو ثار كراتون صلى بكبرة تأين يواتو حرمة والقراءة سننكم سيد يبايا دا كراتو بالحمد لله رب العالمين. دا الحمد لله رب العالمين ذن ياتي الله أكبر أبو نقبشيني سيأجى الحمد لله رب العالمين. وأن الحديث ينات كن صحيح مسلم بدا عائشة su Imam Malik sun kafa hujja da shi akan cewa kaga anan ba a bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana ta ba, ba kuma bayyana cewa yana sirranta ta ba, gaba ɗaya kenan ba a bada labarin ma yana yin ta ba. Wa bima fi sahihaini an Anas ibn Malik qala sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Haka nan sun kafa hujja da hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim daga ainihin sahabi Anas, Allah madaukakin sarki ya ainihin kara mishi yarda. Anas yace nayi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Abu Bakr da Umar da Uthman, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Haka zaka karanta anan, duk yana hawunka sai dai ka hakura da wannan hukunci da ba'un take yi, saboda anan hikaya ce. Karka ce bilhamdi, sai ka ce bilhamdulillahi, shi ne kana karanta ne kamar yadda karatun yake. Sun kasance suna fara karatu da alhamdulillahi rabbil alamin. Kun ga wannan hadisin ma sun yi hujja da shi su waɗannan malamai, dangane da tabbatar da cewa babu bayyana basmala a irin wannan hali. Wal muslimin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'a wala fi akhiriha. A cikin sahihu Muslim ko cewa akai ba sa fadin bismillahir rahmanir rahim a farkon karatu ko a ƙarshe. To sai dai wannan hadisin ka karanta shi a cikin bulugul maram, zaka ga Ibn Hajar ya kawo mishi sauran bangarorin shi da cewa a'a, da aka ce ba sa farawa da ita din, ba su a bayyane ne, su ne a sirrance. Haka zaka ji lafazin karara a cikin bulugul maram, wakanu yusirruna biha, suna sirranta ta ne. Shi ne babban dalilin cewa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata yana ainihin sirranta ta din. ونحوه في السنن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه. اكو ايرن wannan hadisin yazo a cikin sunan Abi Dauda daga Abdullah dan Mughaffal. To da malam ya gama kawo mana wadannan fahimta ta malamai, imamu wani yace kaza dangane da fa basmala ana bayyana ta ko ba a bayyana ta, sai yace fa hadhihi ma'akhidul a'imma. Waɗannan su ne maganganun da limamai suka yi riko da su, kowane malami ka ji irin maganar da ya riko da ita. Rahimahumullahu, Allah ya ji kansu, fi hadhihi al-mas'ala, dangane da wannan mas'ala ta bismillah, ana yin ta a bayyane ne a Fatiha ko ba a yin ta a bayyane? Wa hiya qariba, sai malami ya ce in ka lura dukkan fahimtar ta su ta yi kusa da juna, domin dai daga cikin su ba wanda ya ce idan har ba a bayyana ba ko aka bayyana sallah ta ɓaci, ko wannan da ya ce a yi a bayyane, wannan ya ce a yi a sirrance. Sai ya ce li'annahum ajma'u ala sihhati salati man jahara bil basmala wa man asarra, domin dukkan malaman duk da bambancin fahimta, amma sun haɗu akan ingancin sallar wanda ya bayyana bismillah da kuma wanda ya ta a sirrance. Ko kun fahimta? Ko ka bayyana ko ka sirranta, sun ce sallar ka ta yi. Sai dai wannan ya ce abin da ya fi shi ne kaza, wannan kuma ya ce abin da ya fi shi ne kaza, amma dai sallah ta yi. Walillahi alhamdu wal minna, ya ce godiya ga Allah take, kuma dukkan baiwa ta Allah ce, Allah yake baiwa ga wanda ya so. Don haka jama'a, kun ji takaitattun bayanai dangane da abin da malamai suke a kai dangane da al'amarin bismillahir rahmanir rahim. Faslun fi fadliha, to ga kuma fasli dangane da falalar bismillahir rahmanir rahim. Karka manta an yi magana dangane da falalar ita kanta Fatiha ko? To bismillah ko bismillahir rahmanir rahim ita kuma a cikin Fatihar tana da tata falalar ta musamman. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi an Asim qala sami'tu Aba Tamima yuhaddithu. Asim yace ya ji wani mutum mai suna Abu Tamima tabi'i ne yana ba da labarin wani hadisi an radishin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, daga wani mutum wanda suka hau dabba tare da annabi, annabi ya goya shi, shine radish. An gane wato annabi ya goya shi a bayan kamar bayan jaki ko bayan raƙumi ko doki ko makamantan haka. Usira bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. To a yadda ka ga lafazin annan da yake usira bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, asalin yadda hadisin nan yazo a cikin Ibn Kathir, ina jin an dan samu matsalar bugu anan, domin yadda ainihin hadisin yazo da lafazin shi shine usira bin Nabi sallallahu alaihi wa sallama himaru, an fito karar an fadi, kaga annan muskar ban san taku ba yaya haka. Usira bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama himaru, jakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tutsu da shi. Amma a cikin wannan muskar da ke hannun Musa ya kace an yi tutsu da annabi sallallahu alaihi wa sallam, yayi tutsu ba a faɗi ba. Amma a cikin asalin muskar Ibn Kathir, kana da Ibn Kathir ka koma ka duba, za ka ga ya sa ko akwai wanda ya zo da Ibn Kathir, ba mai matanin Ibn Kathir na? Nani? Ko kai ba ka ga wurin ba sai ka ji. نعم إناني كم هذا تزورون بقى وما حديث من نجي ترنتا ابن كثير يا هنمك يا ويدا كلمة شنو هذا على مولودنا وسر بالنبي صلى الله عليه واله وسلم هكا to cikin wannan muskat ne nan ta ibnu kafir to wannan dai zata da adawi mustafa al-adawi tasrihin ta tazo da usra bin nabi sallallahu alaihi wa sallam himaru wato kalmar himaru din ce kai a wannan muskat babu akwai anazu na to abin da da riwaya take cewa shine jaki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tutsu da shi wannan yana nuna maka yadda manzon Allah yake da tawalu kaga yana hawa jaki to ba ma hawa jakin ba har ma ya goya wani hadisin muawiya bayyana haka cewa suna tafi akan jaki ya goya shi sai ya ce mishi ya muaz inni uallimuka kalimatin ko ibn abbas ne wannan wannan yana cewa ne ya muaz atadri ma haqqullahi ala alibad dan haka malamai kullun suka zo sharhin hadisin sai su wannan yana nuna tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai dauki duniya a bakin komai ba amma kar ka manta fa shine wanda lokacin da za a dauke shi a kai shi saman bakwai da aka tashi daukar shi daga makka za a kai shi binnin qudus da Allah yake fadi a qur'ani subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wannan tafiyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya ce wadda ta zama ta kasaita buraka aka zo da ita burakan nan aka ce wata dabba ce daga gidan aljanna take ita ta fi jaki tudu ba ta kai doki ba kuma amma kuma gudunta ya kai duk inda ta hanga iya inda ta hanga nan ne take aje kofatanta in ta faru da ita aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam akai irin wannan tafiya da aka gama wannan tafiya aka ji aka tattaro mishi annabawa ya limance su ya musu sallah sai kun malaika jibril ya ce mishi ya shirya za su sace wata tafiyar tun daga nan sararin duniya za su tafi har saman bakwai nan kuma mu ya hau gaban bayan malaika jibril ka duba irin wannan kasaita amma duk da haka da ya dawo kuma sai ya zo yana hawa jaki in ta kama haka rayuwa take ina fata an gane kana nan kana da mota ran da ta kwabe sai ka koma kana hawa mashin nan da ta kwabe ka hauke ke ran da ta kara turjewa sai ka taka a ƙasa shikenan duniya ka dauke ta da sauki in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama menene yake son hawa ne wanda Allah ba zai kawo mishi ya hau ba sai sa har suka koma suna aibanta shi mali hazar rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq wannan irin manzo ne wannan ana ganin shi yana cin abinci ana ganin shi a kasuwa ana ganin shi kaza ana Allah yake tabarakallazi insha ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa ja'al laka qusura albarka Allah ta kai matuka Allah yana da iko wanda inda ya so sai ya sanya maka wasu lambuna duk sanda kake bukata sai ka shiga ka dibi duk abin da kake so sannan ya gina maka manyan gidaje amma duniya ba ta kai daraja haka ba a wurin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya hau jaki har jaki yayi tutsu da shi fa kuntu in ji wannan sahabin da ke riwayar hadisi shi wannan da aka goya din sai ya ce ni ta'isa shaytanu shaytan ya shiga uku ina fata an gane dan raja amin shaytan ya shiga uku فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم سي النبي يجي لا تقل تعيس الشيطان كركا ساكي تشيوا شيطان يا شيغا اوكو فانك اذا قلت تعيس الشيطان تعظم دومين دين لوكاتين دا كاتشي شيطان يا شيغا اوكو تو سي يا جي جرمان كاي يا جي اسا واتو حيا يا ايكين غاغرا دا دان ادم يانا غانين شيطان يا كاي اتشي شيطان يا اي كذا اي كذا ko kun fahimta wato irin wannan zaga akwai a cikin al'adun Hausawa. Kalma ce tana ƙasa amma sai ta juye ta zama wa wani yabo. Zaka ga yaro ne wani abu sai yara ce shagewa ne. Shagewa na ɗin nan da suka ce kalma ce ta suka amma ta juye ta zama ta yabo. To a lokacin da zaka ce ta isa shaitanu, shaitan ya shiga uku, ya kaɗe, shaitan ya yi asara, shi kuma sai ya ji wata ƙasaita ta zo mishi a zuciya. Kaga ƙarin shaitancin ma kenan. Ina fata an gane. Annabi ya ce to kar ka faɗi haka, in ka faɗi haka sai ya ji girman kai ya kama shi. Wa qala sai ya ce bi quwwati sara'atuhu. Yawwa, kaga da ƙarfi na kada shi. Ashe ni ma hanna isa kenan na kada shi ya ji zafi, gashi har ya nemi ni baka addu'a. Wa idza qulta, amma in haka ta faru ka ce bismillahi tasagara. Da zaran irin haka ta faru, shaitan ya zuga wata dabba ta yi tutsu, ko kun fahimta, ko wani al'amari mummuna ya faru, madadin ka koma ka zagi shaitan sai ka ce bismillahi tasagara, sai shaitan ya ji kaskanci, ya kaskanta, ya wulakanta, hatta ya sura misla zubab, har ya zama saboda kankanta kamar ƙuda. Kamar ƙuda, kun ga ya kaskanta kenan. A cikin dabbobi zaka ga ƙuda kaskantacce ne, sannan ƙarami ne. To lokacin da ka faɗi bismillahi sai ka ga ya kaskanta ɗin nan. Malam yace haka za wa qafi riwayatul imam Ahmad wa qad rawa an-nasa'i fi al-amal al-yawm wal-layla wa ibn mardawiyya an usamata ibn umair qala. A cikin riwayar usamatu dan umair ko cewa yi كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. أتكلم أن الرواية تنسائي دا ابن مردوية تابينا وانين يكبوية أكد جاكين شيني سننش أسامة دان أمير. أما أتنك هذا أنتي واند النبي أبوية. أما أنسي أكتي سننش أسامة دان أمير. وقال أتكلم أن الرواية لا تقول هكذا سي النبي يقول إيشي كرك ساكفة إنهكا فإنه يتعاظم domin sai ya ji isa ya ji girman kai hatta ya kuna kalbait, sai ya zama saboda girma yana kumbura yana fadi sai ya ji shi ya zama kamar gida. Walakin qul bismillah, sai dan daga haka ta faru ka faɗi bismillah, fa innahu yasgharu, zai kaskanta zai zama dan karami hatta ya kuna kazzubaba, ya zama kamar kuda dan karami. Yanzu wannan hadisin falalan ne yake bayyana mana falalar bismillah. To haka zaka ji wannan bismillahi ta kai matuka bi al'amarin da zaka yi bismillahi, kofa zaka rufe ka ce bismillahi, an fahimta, zaka rufe kofa ka ce bismillahi, ka ambaci sunan Allah. Kuɗi zaka kawo ka zuba a jaka ka ce bismillahi ka sa a fantimotin, duk ajiyar da zaka yi duk abin da zaka yi ka ce bismillahi. In ka faɗi sai Annabi ya ce to shaitan ba zai iya buɗe wannan ba, amma kaga shaitanu suna shiga su ne wa mutane sata. Ka rasa yadda aka yi, ka yi ta nasifa da matarka, ka yi ta nasifa da 'ya'yanka, amma kuma abinda zai ɗaure maka kai sai ka ga ina suka samu mabuɗi, babu alamar an buɗe. Shi ne hadisin da muka yi ishara ran nan, hadisin Abu Huraira, zakafin da kai yake tarawa shi kaɗai yake da mabuɗin amma sai zo ya samu an kwasa. Ƙofa da bagula da duk wani kwaɗo da duk wata fasaha ba ta iya tare shaitanin aljani daga shiga duk inda zai shiga sai dai sunan Allah. Haka abincinka, duk wata kariya da wasu za su zo su tsaya suna kakkare ka dan ka ci kai kadai, Annabi ya ce matukar baka ambaci bismillahi ba shaitan zai halatta. Haka duk yadda matarka ta gama sanya hijabi kuka kulla kofa aka tsare kaza aka tsare kaza, in ka zo saduwa da ita baka ce bismillahi ba da shaitan za ku yi jima'i. Ashe kaga wannan bismillahi kana ganin ta kamar kalmomi ne guda biyu amma ƙarfin ta ya kai matuka, za ta iya kawo maka tsari da komai. Domin zaka zo ka ji abinda duk zaka aikata, in ka ce bismillahi kana cewa ne da sunan Allah zan yi kaza, da sunan Allah zan yi kaza, ko kuma ina yin kaza da sunan Allah, to kawo sunan Allah nan to shikenan. Ko menene ya gagara zaka waye gari ka gagare shi. Saboda haka kun ji falalatta. Malam yace fa hadha min ta'siri barakati bismillah, wannan na daga cikin tasiri na albarkar bismillah. ولهذا تستحب في اول كل عمل dan haka ake so a faɗi bismillah a farkon kowane aiki. Ji ai mun fada, ko kai dan boko ne, ko kai dan siyasa ne, ko shugaban ƙasa, ko gwamna, ko minista ne kai, ko principal ne kai, ko wane ne zaka fara jawabi sai ka ce bismillahir rahmanir rahim, ka fara da sunan Allah. Ko kun fahimta jama'a, zaka ga yadda Allah zai zuba albarka a cikin al'amuranka. An kira ka kai ne babban mutum, za a zo a sanya harfashin wani gini, an daga bulo za a sa sai ka ce bismillah, ka sa da sunan Allah ka gani. Malam ya ce to saboda irin wannan karfi nata da tasiri ake son duk abin da za a fara shi a aikace ne wa qaulin ko kuwa wata magana ce to ka fara da bismillah. Fa tustahabu fi awwalil khutba, dan haka hatta khutba in za a fara ta juma'a ko ta idi ko ta daurin aure, kowane irin jawabi ne za a fara, ko kasuwanci ne za a kulla, an zauna an yi cinikin fili, an yi cinikin gida, za a yi zaman rabon gado ne, za a yi zaman sulhu ne, sai a fara da bismillah. Yace saboda hadisin da yazo cewa kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa ajzam, duk wani al'amari da ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba, to wannan al'amari yana da yankakkiyar albarka. Sai dai kuma wannan abin ya bani mamaki kwarai da gaske da Ahmad Shakir ya kawo wannan hadisin a wannan, don ya yi alkawarin cewa zai tace wannan littafi daga dukkan hadisan da ba su inganta ba. To wannan hadisi banda kasanto shi da'ifi ma, da'ifi ne jiddan, munkari ne, amma kuma wallahu ta'ala a'lam. Amma dai kun ji jama'a, na malam da shi ne ajzamu ala shi ne, ai dama akwai hadisai da yawa da Imam Shafi'i din ya markade su ya mai da su waƙar shi, amma kuma zaka samu akwai matsaloli. Malam yake cewa na wa tustahabbu albasmalatu inda dukhulil khala, haka nan lokacin shiga ban daki ana son musulmi ya fara da bismillah, lima warada min alhadith fi zalika, saboda hadisin da yazo akan haka. To sai dai kuma asalin hadisin da yazo ne ba tare da bismillah da, bari in tsayan tantance muku shi don ku iya tantance abubuwa. Hadisi ne yazo daga ainihin Anas a cikin Bukhari da Muslim cewa idan Annabi yazo zai shiga ban daki an ji shi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, lafazin da ya inganta kenan, lafazin da ke farawa da bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, lafazi ne an ɗigo abubuwa ne biyu aka hada. Akwai wani hadisi ne sahihi da Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa suturar wato satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Isra'il bani Adam an yadhkura smallah, suturar da ke tsakani wato kariya da ke tsakanin idanuwan aljanu da tsiraicin ɗan Adam shine ya ambaci sunan Allah. To wannan hadisin yana bayyana kenan duk sanda za ka yi tsiraici sai ka ce bismillah, wannan bismillah ita ce za ta kare daga idan aljani ya kai maka ga kambin baka ko kambin ido da ake cewa. To shi kuma wannan hadisi yana cewa ne in za a shiga ban daki, to a ƙashin gaskiya saboda Allah idan ka zo shiga ban daki kai waccan addu'a ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, to ta biya bukata daga duk wata kariya insha Allah. To wannan hadisi na Ibn Majah shi kuma inda zai bada fa'ida ita ce a daidai lokacin da ka samu kanka dangane da ɗakin ka ne, wani wuri ne zaka cire ko da ba tsiraicin ka ne na ainihin wato azzakarin ka zai fita, a duk bangaren jikinka al'aurar ka ce, in ka samu kanka irin wannan halin zaka cire tufafi to sai ka ambaci bismillah. Dan haka shi wancan hadisi yana magana in za a shiga ban daki, hadisin bismillah kuma yana magana in zaka cire al'auraka ko a ina ne wannan. Sai da haka kaga in kuka dubi abin akwai dan bambanci kadan, to hada abubuwan guda biyu za ku karanta a cikin Tamamul Munna za ku ga ya bayyana cewa babu asali, babu asali ka hada da bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, don kowace da idda take. Ina fata an gane. shine sai malam yake cewa wa tustahabbu fi awwalil wudu'i, kuma an so ayi ta a farkon alwala, lima jaa fi musnad al-imam ahmad wa sunan, saboda hadisin da yazo a cikin musnad al-imam ahmad da sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah min riwayati abi huraira wa sa'id ibn zaid wa abi sa'id marfu'an, wadannan sahabbai abu huraira da sa'id dan zaid da abu sa'id al-khudri suka ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ma'anan marfu'an. Annabi ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi, babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ga ita ainihin alwalar ba. Wa huwa hadithun hasan, wannan hadisi kyakkyawa ne, wannan hadisi gaskiya kyakkyawa ne, wasu malaman ma sun kai shi matsayin hadisi sahihun li ghairihi. Ina fata an gane. To malamin ya ce wa min al ulama man awjabaha inda dhikri hahuna, daga cikin malamai akwai waɗanda suka wajabtar da ita ainihin faɗin bismillahi din a wurin alwala. A wannan wuri na alwala wasu malamai suka ce dole ne, saboda annabi ya ce babu alwalar ga wanda bai ambaci sunan Allah ba. Wa minhum man qala bi wujubiha mutlaqan, wasu kuma malamai sun ce mutlaq duk abin da zaka fara ma dole ne, ba wai sai a wurin alwala ba kawai, duk ko shara baka fara ko menene suka ce kawai mutlaqan. Fi qawli ba'dihim, kamar yadda wasu malaman suka fadi, kama sayati bayanuhu fi mawdu'ihi ko fi mawdu'ihi insha Allah, malai yace kamar yadda karin bayani zai zo a wurare mabambanta, ba a zo ana tattauna wurare mabambanta da baka rinka ji a cikin karatun nan ayi bismillah anan, to za a ji ana tattaunawa insha Allah. Amma a kashin gaskiya saboda Allah, ko mun dan yi tsallake ne ko eh, na'am, to ina zuwa. A kashin gaskiya saboda Allah, a wurin alwala din jama'a ba za a ce wajibin wajibin da har in baka yi bismillah ba alwalar ka ta baci. Wato hadisin da ya zo ne da nuna muhimmancin yin alwala din, shi yasa ya kawo haka. To sai ce wa kaza tustahabbu inda zabiha, haka nan kuma an so a wurin yankan dabba ka ce bismillah fi mazhabi Shafi'i wa jama'a, a wurin Imam Shafi'i da wasu jama'a cikin ainihin malamai na fiqh. In ka zo baka yanka, zaka yanka dabba ka ce bismillah. Wa awjabaha akharuna inda dhikri, wasu kuma suka ce in dai kana sane ba mantawa kai ba, shine inda dhikri, in dai kana sane ba mantawa kai ba, wasu malamai suka ce dole ne ka ambaci bismillah a wurin yanka. Wa mutlaqan fi qawli ba'dihim, wasu malamai kuma suka ce sake babu kaidi, ko a wani hali wajibi ne a ambaci bismillah, kama sayati bayanuhu fi mawdu'ihi insha Allah, bayani zai zo akan haka. To dangane da mutumin da ya manta, gashi musulmi ya zo yanka sai da ya gama yankawa tsaf, sai kuma ya tuna ab bai ce bismillah ba, yanka yayi ko bai ba, yanka yayi, anan take ne ya tuna bayan ya gama din, yanzu ya dauke wuka ga jini na zuba sai ya ce bismillah Allahu akbar, shikenan tunda mantuwa ce. Amma idan da gangan ne musulmi ya zo yanka dabba da gangan ya ki ambaton sunan Allah, gaskiya wannan yankan ba za a ci ba, saboda menene dalilin shi? Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya faɗi a ayoyi daban-daban cewa a ambaci sunan Allah a wurin yankan nan, dan me shi bai ambata ba? Dan yana kyamar sunan Allah, koko dan yana ganin cewa in ya faɗi yanka da sunan Allah abin da yake bukatar ya samu ba zai yi ba, to kuma wannan bokanci ya shigo. Kun san bokaye da ƴan tsubu, akwai nau'in yankan da suke bayarwa, su ce a je a yanka bakar kaza, a samo kaza a yanka, amma kar a ambaci sunan Allah. Ko kun fahimta? To kaga irin wannan yankan haramun ne, shirka ne, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To bayan nan sai malam yake cewa wa hakaza tustahabbu inda al-akli, haka wurin cin abinci an so a ce bismillah. An fahimta jama'a? Abincin nan ka koda menene, koda da dino ne zaka sa a bakin ka sai ka ce bismillah. An gani? Lima fi sahihi muslimin, saboda hadisin da yazo cikin sahihi muslim, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala li rabibihi umar ibn abi salama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada wa rabibin shi, abinda ake nufi rabib shine agula, dan yana auren uwar shi tunda mahaifin shi ya rasu. To annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wani yaro mai suna Umar dan Abi Salama, yace da shi kul bismillah, ka faɗi bismillah, wa kul bi yaminika, ka ci da hannunka na dama, wa kul mimma yalika, kuma ka ci gabanka. Allahu akbar. Jama'a, kun ga ladabin da sai ka je ka samu gajejen professor bai san waɗannan ladabban guda uku ba. Addinin musulunci shine addinin alkhairi. Ka faɗi bismillah, ka ci da hannunka na dama, sannan ka ci gabanka. Waɗannan ladabba ne waɗanda na ɗaya tare da Allah, tare da kai kanka, tare da kuma waɗanda cin abinci zai kama ka tare da su. Kaga dai in ka ce bismillah, ka fawwala al'amarinka ga Allah, da sunan Allah kake cin abincin, sannan ka ci da hannunka na dama. Cin abinci da hannun hagu ɗabi'a ce ta mutane marasa tarbiyya. In aka koma dabbobi, kuma ɗabi'a ce irin ta dabba mafi ƙazanta shine kare. Ka duba da kyau ka gani, kare zai iya takewa da wannan hannun, ya take da wannan hannun, sannan ya sa baki yana guguwa. Haka ne ko ba haka ba? Haka al'amarin yake. To kai a matsayinka na musulmi, an ce maka duk wata najasa da ƙazanta ka kama ta da hannun hagu, to ka shiga ban ɗaki ka kama kashi da fitsari da azzakarinka da duburarka da komai da hannun hagu. Yayi daidai ka fito wannan hannun duk yadda ka yanke shi a ɗabi'a ta ɗan adam, kuma ka sake dulmiya shi a cikin abincin da zaka kai bakinka, kaga akwai kyama. To sai aka kiyaye maka wannan mutuncin, sai aka ce ka ci da hannunka na dama. To sannan sai kuma aka ce ka ci gabanka. Cewar ka ci gabanka kuma, in kuna ci da wasu jama'a, mutanen duk da kake ci da su, in sun ga cewa kana kai hannunka daidai gabansu, za su kyamace ka, za su gaba ka da tarbiyya, ka ci ka haɗama. Haka ne ko ba haka ba? To yanzu ku dubi hadisi ɗaya a cikin sadara ɗaya annabi ya karantar da ƴaƴan musulmi irin wannan tarbiyyar, wadda yake za ka je ka same ta kaf har ka yi digirinka a kan education, ba za ka taɓa samun wannan tarbiyyar ba. Haka ne ko ba haka ba? Amma kuma me education, tarbiyya suke cewa, to da yake ta Bature ce, kaga duk a ciki kaga ba za a koya maka wannan. Hasali malamin naka da ba ku zo kuna cin abinci, sai kaga ba shi da bambanci da wancan karan, shi ma haka zai sa ya ci da hannun hagu, yana ci da hagu da dama, haka zai ci. To kuma wannan ɗabi'a da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke ta a wajen karantar da wannan yaro, dalili ce akan me? Akan dole ne musulmi su sa ido game da ƴaƴansu wajen cin abinci. Dan haka aikin tarbiyya ba ƙaramin aiki bane, ya ku musulmi, ya ku matan aure da kuke zaune a gida, ba dan komi ba. Saboda yaro idan ya fara cin abinci, sai kaga kamar wata mummunar tarbiyya aka fara koya mai, sai kaga hagu yake fara kaiwa, sai an ce ya sa dama. Komai sai kaga hagu yake fara yi, sai an ce ya sa dama. To wata rana ya faru a cikin hadisin Muslim, an aje abinci za a ci, sai wata yarinya ta taho a guje za ta ainihin sa hannunta, sai annabi ya sauri ya ce a kaɓa hannunta, sai a kaɓa hannunta. Annabi ya ce shedan ne ya rasa yadda zai halatta abincin, shine ya ingizo yarinya ta zo ta fara ci ba tare da sunan Allah ba. To kaga kenan, yanzu idan matanka biyu ne ko uku ko hudu, dole sai a zauna a yi taro cewa wannan haduwa da aka yi ba an hadu ne ta aita bala'i, aita kishi, aita damba, aita kashe juna ba. Kamata a san ya za a yi a samar da kyakkyawar tarbiyya a cikin gidan. Yanzu magana cewa su wane ne ƴaƴanki, su wance ba ƴaƴanki ba, bata taso ba. A ke baki taba haihuwa a gidan ba ma bata taso ba. Ai ke gaba ɗaya ma yanzu aka auro ki bata taso ba. Duk wannan bata taso ba. Magan tarbiyyar ƴaƴan gidan za a yi. Kenan ran da wance take da girki, an zuba wa yaran nan abinci, kamata ya wance ta zauna gaban su, ta ga wane ne zai ci a tsaye, wane ne yana ci yana jefa wake haka a bakin shi yana tarewa da harshe. Yara ba abin da zaka gaba sai ba haka, sai zan ya dauka ya jefa haka, ba wanda ya koya min, shedan ne kawai mun sa duk sai ta sa ido. Wa yake ci da hannun hagu? Wane ne ya ci bai ce bismillah ba? Wane ne zai dauka ya ruga a bakin shi ya cika bakin shi har ya kasa haɗewa? Duk akwai irin waɗannan. Domin daga nan ne, kamar yadda Bature ke cewa shi da kanshi din, charity begins at home. Idan har tarbiyyar shi ta lalace daga nan fa, to shikenan kuma.
sai wata rana shiri suke sai suka kawo wani kyakkyawan misali ita ce to a Najeriya ne zaka ga yaro an siyo mishi kayan wasa iri-iri shi kadai an tara mai kayan wasa daki guda yake to me yasa zai je ne ba zaka ga ya tara motoci guda tara ba wato tun yana karami ne aka koya mai hadama to idan ba ku yi hankali ba yanzu ana cin abinci dan wake ne kowa yana tsikarin guda ɗaya shi sai ka ga ya tsikari guda uku kaga ya fara sama da fadi ko to in Allah ya so ya girma ba a gyara tarbiyar shi ba haka zai kuɗi ne in suka zo na al'umma sai ya kwashe in ka taba shi sai wa kanshi tawili sai ce ya dubi raban shi ne to ina aka raba sauran jama'a kuma da basu samu nasu raban ba fa ko kun fahimta jama'a saboda haka gaskiya za ku ga cewa waɗannan al'amuran da zaka ga musulunci ya bada muhimmanci a kansu ga yara tun suna ƙanana al'amura ne masu muhimmanci a rayuwar yaro ta gaba na fata an gane wa min al-ulama man awjabaha to daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce faɗin bismillah din wajibi ne wal halatu hadhihi a irin wannan hali na cin abinci wa kadhalika tustahabu inda al-jima'i haka nan in aka zo saduwa da iyali an so a faɗi bismillah lima fi sahihaini an ibn Abbas أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبب حديث اللي يزوء أتكين بخاري ده مسلم ده من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول من ظن الله يتي لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ده أتي تيانكو إن يزوء صادوا ده إيالين شذيتي ده سونا الله ya Allah ka nesanta mu daga shedan ka nesantar da shedan daga arzikin da da zaka bamu fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu ash-shaytanu abada idan har a wannan saduwa Allah ya kaddara za su samu da to har abada shedan ba zai cutar da shi ba shedan yana cutar da dan adam ta hanyoyi da yawa jama'a cutarwar farko da shedan yake wa dan adam ta kan faru tun daga ciki dan haka wasu yaran sai a haife su tun daga cikin mahaifiyarsu na kasassu ne ta kan faru haka shi yasa in ka kware game da harkar ruqya akwai yaron da aka kawo maka shi yana da larura sai ka bincika cewa lokacin da uwar take da ciki menene ya faru yaya al'amari yake sai a haife yaro wani sai ga yazo baya ji wani sai a haife sai ka ganshi yazo galagala tun daga ciki ne wata tana da gangancin ta nuna ita mai karfin hali ce don haka da daddare kawai sai ta fito wannan da za ta yi akwai intishar na shayatai shedanu duk sun watsu da sai ta ambaci sunan Allah duk da karfin halinta to da sai ta ce bismillah to sai ta samu tsari wani lokacin shedan na cutar da dan adam ne ya saka mishi larura tun ranar haihuwar shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani da ya fito duniyan nan sai da shedan ya kai mishi zunguri lokacin da ya fito duniya sai dai Maryam da ita da danta annabi Isa su kadai ne shedan bai samu damar cutar da su haka ba sai annabi yace dalilin da yasa ƴaƴa kenan suka tsandare da kuka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga anan lazimi ne kenan a kula dangane da me ke damun wannan yaron zaka ga yaro yana bacci yana razana sai a bincika menene duk waɗannan al'amura ne na shedani to kuma zai zama suna da alaka wani lokacin tun daga ranar jima'in kamar yadda ka ji in an faɗi bismillah shedan ba zai cutar da shi ba in ba a yi bismillah a wajen jima'i ba shedan zai iya cutar da shi ta iya yiwuwa tun rangimin ranzani ta iya yiwuwa tun ranar jima'in da za a samar da shi ne wannan matsalar ta faru to amma abin da nake so ka gane fa dukkan larurar da ta samu ta hanyar shedanin mutane ne ko aljanu kar ka taba tunanin a ce ba ta da magani qur'ani shi ne maganin ta duk abin da ya gagara ai ta karatun alqur'ani ai ta karatun qur'ani zuwa wani lokaci zaka ga cewa an nemi abin an rasa amma wani lokacin matsala ana sa rana ne sai a ce a rinka karanta mishi ayatul kursi zuwa kwana bakwai bai sanar da kai cewa kwana bakwai zai warke za a yi ta yi ne annabin Allah annabi ne ayyub Ayyub annabi ne, shedanin aljani ya kama kafafuwa ya rike mishi. Allah ya ce wa Ayyubu idnada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azabin. Ka tuna annabi Ayyuba lokacin da yake kiran Allah yana addu'a yana cewa ya Allah gani shedan ya kama ni yana azabtar da ni yana wahalar da ni. Hadisi ya zo sahihi cikin tafsirin Ibn Jarir at-Tabari. Annabi ya ce sai bayan shekara 17 Allah ya karbi wannan addu'a. Annabin Allah ne, shekara 17 abin ya kama shi kuma addu'a yake bai daina ba, sannan Allah ya amsa. Shi yasa yana daga cikin kuskure kai malamin ruqya kace iyakar kwana 7 wannan matsalar ta kare. To in akai kwana 7 bata kare ba kuma sai ce to shikenan dai a daije a cigaba da addu'a. Wato ka sanyawa abin lokaci, aje ai ta addu'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallama Yahudawa Madina sun yi mishi asiri, ya rinka jin zazzabi da janta a jikin shi, ya har ya kai baya iya kusantar iyalin shi sallallahu alaihi wa sallama. Aisha tace sai da ya kwana 40 yana addu'a. Abinda Annabi ya kwana 40 yana addu'a, wannan malami ne kai kake jin a shekara 40 zaka iya irin wannan addu'a. To amma da yake Allah ne yake yin aikin, sai kaga Annabi ya kwana 40 yana, kai ma ka kwana 40 ka ne, an samu sauki, ko kuma ma kai Allah ya saukaka abin kasa da 40 din ma. Wato kai abin yake so in ce ku daina sa rana, a ce kai aje ai ta karanta mishi, kai ki ai ta karanta mishi. In ta dawo ta ce malam har yanzu ba bamba ba sauki, sai ka ce a ba komai, a ci gaba da karantawa, karantawa ma ibada ce. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Saboda haka kun ji jama'a, wa min huna yankashifu laka anna alqawlaini inda an-nuhati fi taqdir al-muta'alliq bil ba'i fi qawlihi bismillahir rahmanir rahim hal huwa ismun aw fi'lun mutaqaribani. To nan kuma sai malam zai dauko wata mas'ala ta nahwu. Wannan mas'ala ita ce da kake cewa bismillahir rahmanir rahim, me ma'anarta? Shin kana sa wani suna ne a gaba ya fara zuwa? Misali, farawa ta da sunan Allah mai rahama mai jin kai, koko sunan kana zuwa da shi a ƙarshe ne, cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai farawa ta. Kaga nan farawa fi'li ne, ismi ne. Ko kuwa ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, ko kuwa da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake farawa? Wasu malamai suka ce suna ne muqaddam, wasu suka ce suna ne mu'akhkhar. Shine ibtida'i bismillahir rahmanir rahim, wasu suka ce bismillahir rahmanir rahim ibtida'i, wasu kuma suke cewa bada'atu bismillahir rahmanir rahim, wasu kuma bismillahir rahmanir rahim bada'atu. Dan haka misali qara'atu bi bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim qara'atu, ko qira'ati bismillahir rahmanir rahim, ko bismillahir rahmanir rahim qira'ati. Malaman nahwu ne wannan, suka kai suka komo dangane da menene mahzufi din. Misali zuwa kai kace bismillah da sunan Allah, kaga ba tambaye ka da sunan Allah ne, sai kace nake farawa, ko kuma ina fara da sunan Allah. To sai malam yace kaga wannan sabanin zai bayyana gare ka cewa da malaman nahwu suka yi sabani ne mai kusanci da juna, don duk ma'anar da karshe za ta bayi zuwa ga abu daya ne. Wa kullun qad yarada bihi alquran, kuma kowanne qur'ani ya zo da shi. Asali abin da ya faru kun san cewa kamar yadda a fiqhu ake da shahararrun mazhabobi guda hudu, da Hanafiya da Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila, to a nahwu kuma ana da shahararrun mazhabobi guda biyu, da Basriyuna da Kufiyuna. Wannan yace kaza sai ya kafe akan abin ya ta kawo hujja, wannan yace kaza ya kafe akan kaza ya ta kawo hujja. To amma nan Ibn Kathir abin da yake cewa dukkan maganganun guda biyu akwai su a Qur'ani, ma'ana akwai tabbatar da ka'ida a Qur'ani dangane da zaka iya cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake farawa. Akwai kuma ka'ida da ke tabbatar da cewa daidai ne ka ce ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai duk ba laifi. duk daidai ne. Ina fata an gane. Sai ce amma man qaddarahu bismin, wanda ya kaddara da cewa suna ne za a fara da shi, ko taqdiruhu, wato da suna ne za a hada kaddara shi ne bismillahi ibtida'i, da sunan Allah farawa ta. Ina fata an gane. فلقوله تعالى مدوغر الدباء يكفى وونه هجاد إتيتي مغانا الله ديتي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لا غفور رحيم الله مرغة ينسركي أبو ساهرشان النبي نوه يتي دا جماعة النبي نوه اركبوا فيها كشغتكين جلجلوان بسم الله مجريها ومرساها da sunan Allah wanda ke gudanar da jirgin ruwan kuma shi ya sauƙaƙe mana jirgin ruwan. Inna rabbi la ghafurur rahim, lallai ubangijina mai gafara ne kuma mai rahama ne. Yanzu anan abinda nake so ka gane, kaga an samu suna a wajen me? Bismillah mene majriha wa mursaha. Ina son tukuna musamman ɗaliban ilimi, sauran jama'a waɗanda dai masu saurare ne sai sa. Ɗaliban ilimi ku tsaya, ina son ku gano ƙa'idar yake so a bannin. Waye ya gano ƙa'idar da yake nufi? Ismi yake kawa bismillahi ibtida'i, sai kawo wannan ayar. A ina za ka ɗauko abin nan yanzu nan da ismi ne wanda yake muqaddar ɗin? Aha, shi ne bismillahi majraha wa mursaha. Domin in ka so za ka iya dawo da shi, ko sanar da alumma ko ayyuka laika cewa wa min huna yankashifu laka anna alqawlaini 'inda an-nuhati fi taqdir al-muta'alliq bil ba'i fi qawlihi bismillahi bismillah hal huwa ismun aw fi'lun mutaqariban. Wata magana ce ta malaman nahawu da suke cewa idan ka tashi za ka fassara bismillahi da Hausa, misali ko da wani yare ya ba ka fassara ta, za ka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake farawa, ko da sunan Allah mai rahama mai jin kai farawa ta, ko kun fahimta nake farawa, kun ga ya zama fi'ili kenan, farawa ta ya zama ismi kenan. Shine malamin yace to daga bayanan da aka yi a baya za ka gane cewa maganganun kusan ma'anarsu guda daya, wa kullun qad warada bihi alquran, kowanne daya daga cikin biyun qur'ani ya zo da shi. Amma man qaddarahu bismin, malaman da suka ce in an tashi a kaddara shi da ismi cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai farawa ta, to taqdiruhu yadda za a kaddara kenan sai a ce bismillahi ibtida'i, da sunan Allah farawa ta. An fahimci wannan da kyau ko? Sai malam yake cewa faliqaulihi ta'ala, waɗannan malaman hujjarsu ita ce maganar Allah madaukakin sarki, a inda yake ba da labarin addu'ar annabin Allah Nuhu lokacin da ya shiga jirgin ruwa, ya ce wa qalar kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim, da sunan Allah, wato wa qalar kabu fiha, annabi Nuhu ya ce ku hau jirgin ruwan nan bismillahi, da sunan Allah majraha mai gudanar da jirgin, wa mursaha wanda ya sauƙaƙe mana jirgin, inna rabbi la ghafurur rahim, lallai ubangijina mai gafara ne mai rahama ne. Wannan kun ga ita ce hujja akan wanda ya kaddara da cewa bismillah majraha wa mursaha. Ina fata an gane. Wa man qaddarahu bil fi'l fa li qawlihi, malaman da suka ce kuma ba a kaddara shi da aiki ne cewa da sunan Allah nake farawa, su kuma hujja su fa fa li qawlihi iqra bismi rabbika alladhi khalaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, kaga iqra kai karatu, wannan menene? Umarni ne kai karatu da sunan Allah allazi khalaqa, wanda ya halitta. Malai yace kilahuma sahihun, dukkan waɗannan maganganu guda biyu daidai ne. Fa innal fi'la la budda lahu min masdarin, ai duk inda aiki ya zo, wato duk inda fi'il ya zo, dole a samu masdarin shi, daga ina ne aka tsago shi. Ina fata an gane. Misali, ka daina nuna bambanci tsakanin ƴan uwa, ka daina nuna bambanci tsakanin ƴan uwa. To yanzu kaga kalmar bambanci menene? Suna ne. Ina fata an gane. To bambance nunuwa da ƙani, yanzu bambance ya zama fi'ili, ko kun fahimta? Na yi tafiya zuwa Kano, yanzu tafiya mai cece a ismi ne, anan ismi ne, amma akwai inda kalmar tafiya din za ta iya zuwa da fi'ili, amma anan ma'ana na yi tafiya Kano, na yi tafiya Kano. To tafi Kano, tafi Kano fi'ili ne. Ina fata an gane. Kun ga harshen Hausa fa ana nazarin shi ne kamar yadda ake nazarin Nahawu da sauransu, amma saboda kai yaranka ne sai kake ganin ba wani abu bane. Amma Turawa suna can suna ta ba da giddigiri a Ingila da kasashen duniya a harshen Hausa. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To shine sai malai yake cewa falaka an tuqaddira al-fi'la wa masdarahu, zaka iya kaddara fi'ili kuma zaka iya kaddara masdarin ainihin wato fi'ili. وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله, amma wannan yana da alaka da gargadan irin fi'ilin da ka ambata kafin wannan ainihin wato bismillah din. Sai ce in kana qiyaman aw qu'udan aw aklan aw shurban aw qira'atan aw wudu'an aw sala, malam yace aikin nan da zaka fara tsaya ce, zama ne, cin abinci ne, sha ne, karatu ne, alwala ce, sallah ce, duk waɗannan da gargadan yadda ka ɗauke su, da gargadan haka za ka ƙaddara. Misali, miƙewa ce za ka yi, sai ka zo miƙewa sai ka ce bismillah, menene ƙaddarawar idan a fi'ili ne? Bismillah aqumu, ko aqumu bismillah, ko kuma ka ce ne bismillah qiyami, ko qiyami bismillah. Kun fahimta? Abu asli kamar yadda larabci yake da mahdhufat da muqaddarat, haka harshen Hausa yake da irin waɗannan. Misali, sai ka ga yaro sai ka ce mishi taho, me kake ce mishi? Kai taho. Amma kaga baka fito da kai din, sai ka sa yaro abinci a gaba sai ka ce mishi ci. Ci din nan wata kalma ce da ka bayyana, amma akwai wata a fitirce, ita ce kai ci abincin. Kaga duk wannan doguwar magana kawai sai ka taƙaita ta a ci, kuma sai ya fahimta, ko shi ne al-Imam Suyuti yake cewa wa laula al-mahdhufat wal muqaddarat la alima al-qurb wal khinzir an-nahw, yace ba dan irin waɗannan abubuwan da ake kaddarawa ba, ai da alade da guri ma kowa ya san nahw, amma inda nahw yake da tarnaki, shine yanzu mutum ya zo ya ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, idan ba dan akwai wata magana a fakaice ba, da ma'ana ba ta fito ba, ma'ana da sunan Allah mai rahama mai jin kai, sai a ce me? Sai ce nake farawa. Ya ce yawa yanzu kai magana. To ba sai an fito da ita nake farawar ko farawa ta ba, sai a fahimta. To haka a harshen Hausa, idan ka ce mishi taho, sai ya taho, ba lalle sai an fito da cewa kai ka taho ba, da an ce taho kawai, ko a ce mishi tafi, sai fahimta. To duk ire-iren waɗannan abin da suke nunawa shi ne a harshen Larabci da Hausa da kuma harsuna makamantan haka, akwai mahdhufat da muqaddarat. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan an dan shiga na hau ne kaɗan, in ba kaɗan fara yin hau ba, sai ka ji yanzu kai an dan kulle ka. To malam yake cewa fal mashru'u dhikru smillahi fi shuru'i fi zalika kullihi, abinda aka shar'anta maka shine duk wata miƙewa da zaka yi, da zama, da cin abinci, da sha, da karatu, da alwala, da sallah, duk wani abu da zaka aikata ka fara shi da sunan Allah. Ina fata an gane. Malam yake cewa yin haka tabarrukan, neman albarka ce ta sunan Allah, wa tayammunan, da kuma neman haske da sauƙaƙawa a wurin Allah,
wasti'anatan da neman taimako alal itimam wato kana neman Allah ya taimake ka wannan abin da ka fara ka cika shi wattaqabbul kuma Allah ya karba maka shi shine ma'ana fara da sunan Allah din ma'ana albarka ce neman haske ne a abin neman taimako ne abin nan da ka fara shi ka karasa shi idan ibada ce kuma Allah ya karba maka ita wallahu a'lam malai ce Allah shi fi sanin dede jama'a wannan ita ta kai mu zuwa ga fassara ta bismillah din a matsayin ta na jumla guda daya to yanzu kuma zai ware mana kalmar Allahu ya fassara mana ita ko kun fahimta ma'ana yanzu in ka dubi bismillahir rahmanir rahim ka fassara ta da sunan Allah mai rahama mai jinkai sai kuma yace maka to a cikin ta kuma akwai wata jumla mai zaman kanta tukuna ita ce bismillah wanda a yanayi da dama shari'a ta nemi ka nema ka tsaya akan haka misali yanzu wurin yanka dabba ba a ce maka ka ce bismillahir rahmanir rahim ba wurin yankan dabba sai dai ka ce me bismillah wurin cin abinci ba a ce maka ka ce bismillahir rahmanir rahim ba sai dai ka ce bismillah na ga sayyidina Umar a Abdullahi dan Umar yaje ne yana cewa bismillahir rahmanir rahim zai ci abinci sai Abdullahi dan Umar yace daidai ne bismillahir rahmanir rahim ba laifi bane amma kuma ba haka aka ce ka fada ba a wurin cin abinci ko kun fahimta jama'a yanzu hula kayan ado ce ko ba kayan ado ba to dauki ka soka ta a kafarka za ta yi amma an ka fita za ka je da yara za su kira ka kuma za ta yi wa za ta yi ka sa hula a kafarka takalmin kuma ka soka shi a kunnenka ka kama hanya ka tafi yau yara za su ce mahaukaci na ba ta an gani shi ne malam ya ce Allahu yanzu zai mana sharhi ne dangane da sunayen Allah guda uku da suka zo a cikin bismillah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim sannan sai kuma zai baka jumlar alaƙar Allahu da sauran sunayen Allah gaba daya to annan ne zaka gane sirri da ake cewa na sunayen Allah wannan darasin shi zai taimaka maka yadda in ka tashi roƙon Allah ka san yaya ne shari'a tace yaya sunna tace maka mana yace Allahu alamun ala rabb tabaaraka wa ta'ala shi kuwa sunan Allahu to suna ne ga Allah ubangiji mai albarka da daukaka wa yuqalu wasu ma suka ce innahu al-ismul a'zam shine suna al-a'zam shine suna mafi girma wasu malamai sun faɗa haka amma hadisi ya zo a cikin littafin Sunan Tirmidhi kyakkyawan hadisi annabi yana cewa Bismillahil a'zam yana nan a cikin surorin nan guda biyu Baqara da kuma Ali Imran Allahu la ilaha illa huwa a ainihin wato wajen ayatul kursi da kuma aya ta farko farkon suratu Ali Imran to Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shine ismullahil a'zam wanda in har aka roki Allah da shi sai ya ji abin da aka roka sai ya bayar kuma sai ya biya bukata amma an samu wasu malamai su sai suka dubi Allahu din sai suka ce shi Allahu din ne ismullahil a'zam amma hakikanin al'amari shi Allahu alamun al-zat suna ne ga Allah madaukakin sarki wato shine babban sunan da sauran duk sharhi ne gare su amma ismullahil a'zam al-mustalah alaiha inda shar'i wato ismullahil a'zam wanda shari'a ta kawo to shine al-hayyu al-qayyum na fata an gani la'anna waɗannan malaman suka ce dalilin su na cewa shine ismullahil a'zam yusafu bi jami'i sifat shine ake siffantawa da dukkanin siffofi ka duba tun kana islamiyya an aka tashi karanta maka sunayen Allah sai a ce Allahu shine sunan to ar-rahmanu ar-rahim al-quddus al-kaza duk waɗannan su kuma fa siffofi ne gare shi kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladhi la ilaha illa huwa huwal lahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwal rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله مرأوك كين سيكيتي هو الله الذي لا إله إلا هو الله شيني واند باشد أبن بوتا كو واند باب أبن بوتا سيشي عالم الغيب والشهادة شيني مثلا أبن بكي قويد أبن بكي سللي هو الرحمن الرحيم شيني الرحمن كما شيني الرحيم تما لنجزو يفسر من الرحمن الرحيم دقم سشير فسر أيو أين دباك جيتشيوا الرحمن ونديك دقمن يرحمشي دواتا كيدا قوة دواتا كيدا قوئنا شيني معنى الرحمن دان هكنا دقا تكي الرحمانية دكي تكي الرحمن لوانسما بإسكا دلاتيا دري anan ba kadai musulmi Allah madaukakin sarki yake sauka wuriyan sama ba ba su kadai yake ba lafiya ba ba wadanda ke mai sallah ne kadai yake azurtawa ba yana ba kowa to wannan na daga cikin rahmaniyar shi to dan haka wannan siffar malamai suka ce ta fi bayyana anan sararin duniya siffar rahimiyya kuma siffa ce wadda idan Allah madaukakin sarki ya soka da ita to anan duniya sai ya baka imani to kaga kenan tun anan duniya ya keɓe wasu da ita irin wannan nau'in rahimiyya din idan aka tafi lahira waɗanda ke da wannan siffar su kadai ne za su shiga aljanna dan haka a lahira babu ni'ima ko kadan da za ta kai ga duk wanda bai bauta wa Allah ba amma anan duniya ni'imomin duniya so da dama ma in Allah ya tashi jarabta mu'minai sai kaga bai ba su abin da ya bai waɗanda suka kafirce wa Allah ba to wannan jarabawa ce na fata an gane to dan haka in ka duba tun daga farko-farkon ayan nan da yace huwallahu allazi la ilaha illa huwa kaga wannan jumla tana siffarta shi ne in ba shi ba ba wani abin bautawa sai ta ce alimul ghaibi washahada masanin abin da ke boye da kuma abin da ke sarari kaga wannan siffa ce arrahmanu shi Allah mai rahama kaga wannan ma siffa ce ar-rahim shine mai keɓantacciyar rahama a lahira huwallahu allazi la ilaha illa huwa shi Allah dai shine wanda ba abin bautawa da gaskiya sai shi al-maliku mai sarauta Allah madaukakin sarki shi kadai yake da sarauta al-quddus wanda yake da tsarki as-salamu Allah shi da kanshi aminci ne al-mu'min wanda yake amincewa da bayin shi sannan al-muhaimin wanda kuma yake lamincewa bayin shi ma'ana ka bautawa Allah ka sakankance cewa kai mu'mini ne to ranar lahira ba za ka ji kunya ba dan haka ba ka sada ba ce balle ka ce to bari ka danyi musulunci shekara biyar ka danyi kuma wani addini shekara biyu saboda an je lahira in ta kwale nan kai can a'a Allah al-muhaimin ne ka amince da shi ka sakankance kalamince ba zai ci amanar ka ba tsarki da daukaka sun tabbata gare shi na daga cikin haimana ta Allah madaukakin sarki duk wani salihi duk wani bawan Allah da yake da tsarki tun daga zuciyar shi har bakin shi ga Allah kuma tsakani da Allah ko bayan baran shi Allah madaukakin sarki baya tozarta bayin shi ka karanta suratu Kahf tarihin nan da Allah ya bamu dangane da shigar annabi Musa da shi da Khidir wani gari an tozarta su a garin an hana su masauki an hana su abinci an hana su kaza amma kuma sai suka ga jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu qala ay Musa law shi'ta takhadta alayhi ajra annabi Musa ba a ce ta musu a garin ba ba a mutunta su ba a ba su masauki ba a ba su abinci ba sai sai ga katanga ta karkace za ta fadi da katanga ta karkace za ta fadi sai Khidir sai ya ce wa annabi Musa zo ka gani kwaba kasa gyara kaza kaza nan da nan suka tashi katanga sai annabi Musa ya ga garin nan da ba a yi mana liyafa ba ba a ba mu abinci ba a ba mu kaza ba katanga za ta fadi ta fadi mana mu wuce mu da su wuri sai annabi Musa ya ce wa Khidir da a ce kaso da sai ka karbi kudin ladan aikin da kai musu to dai tafi yana fassara wa annabi Musa waɗannan abubuwan da a lokacin annabi Musa bai gane fassara su ba me ya fassara wa annabi Musa al'amarin katangan nan
yace a ƙarƙashin katangar akwai dukiya wadda wani bawan Allah ya tattala ajewa wasu ƴaƴa nashi, sai yace wa kana abuhuma saliha, to sai yace ne fa arada rabbuka. Kaga anan kawo kalmar wa kana abuhuma saliha da kuma fa arada rabbuka, uban su mutumin kirki ne, sai Allah ubangijinka ya so yayi ne ya so ya tsare musu wannan dukiya duk da uban ba shi da rai. Shi ne Sa'id ibn al-Musayyib yakan zaunar da ɗan shi ya ce ko ba don ni kaina ba ko don kai kanka Allah ya tsare mini kai in na mutu, zan tsaya in ƙara nafilfili in ƙara azumi na nafila saboda Allah ya kiyaye mini kai. Ma'ana ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka. Shi yasa in kana son Allah ya kyautata zuriyarka, Allah ya kyautata bayanka, to ka zama mutumin kirki tun daga zuciyarka har bakinka. Allah ba zai bar zuriyarka ta watse ba. Ina fatar an gane. To abinda wannan bayanin yake cewa shine Allah al-Muhaimin ne, Allah madaukakin sarki ne, amintar da bayi ne, wato zai ba su garanti su sauki jiki da shi, ba zai ci amanarsu ba, ba zai tuzartar da su ba. Kaga ai a wasu wurare dangane da ayyukan alkhairi cewa yake inna la nudi'u amala man ahsana amala, wanda bi ajara man ahsana amala, inna la nudi'u ajara man ahsana amala, wanda bi ya kyautata aiki ba za mu tuzartar da ladan shi ba. Duk wannan yana daga cikin haimana ta Allah madaukakin sarki, aminci na Allah madaukakin sarki. Sannan al-Aziz, Allah shine buyayayyen sarki wanda ya gagari kowa ya iya kwaikwayon shi, ya gagari kowa ya zama kamar shi. Al-Jabbar, Allah ne yin yadda ya so, ita ce jabbariya din, abin da ya so shi yake aikatawa. Al-Mutakabbir, Allah shine mai isa, mai kasaita, mai burinkasa, Allah madaukakin sarki shi yake da wannan siffa. Subhanallahi amma yushrikuna, Allah ya tsarkaka game da shirka da suke wa Allah. Mai waɗannan siffofin ƙarya ake mishin aka ce yana da ɗa, ƙarya ake mishin aka ce yana da mata. Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda aulur rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Idan aka ce Allah na da ɗa, sai sama saboda kishi sai ta kamar za ta tsage, ƙasa ta kamar ta burma biya tsusi kamar su gangaro su tunishe mutane, saboda an ce Allah yana da ɗa, an ci mutuncin Allah, an tuzarta Allah. Domin kai yanzu in aka ce ba ka da ɗa har sai a yi maka gori, har sai zama na ƙasa, in aka ce baya haihuwa sai ji ba daɗi. To Allah kuma in aka danganta wannan siffar gare shi fa ta zama na ƙasa gare shi. Ko kun fahimta? Shi yasa yace ala min iskihim la yaquluna walada Allahu wa innahum lakazibun. Allah yace sun yi min ƙarirai da yawa kafirai, amma daga cikin ƙarirai har ma suna cewa ina da ɗa, yace wallahi ƙarya suke. Allah ba shi da ɗa, Allah ba shi da ɗa. Ko kun fahimta? Shi yasa abu mafi rikici a cikin addinin Christianity shine doctrine of sonship, aqidar cewa Allah yana da ɗa. Wannan shine abu mafi rikici a cikin addinin Christianity. Dukkan wani professor na mathematics wanda daga baya ya juye ya zama reverend father ba zai iya warware maka issue na trinity, the doctrine of trinity da kuma doctrine of sonship. Yaya za a yi a ce Allah yana da ɗa? Domin in har yana da ɗa, to lazumi ne shi ma haihuwar shi akai kenan. In har yana da ɗa, to lazumi ne haihuwar shi akai, shi ma kuma wancan ɗin haihuwar shi akai kenan. Kenan za a waye gari wata ran ba shi ne Allah ba wannan magajin shi ne. Sannan in ka ce uku a ɗaya, sai a ce yaya za a yi a ƙarƙashin wata formula ta arithmetic ko mathematics zai iya zama uku a ɗaya? This is a mystery, haka suke cewa. Wannan abu ne wanda yake ba wanda, no one can explain, ba wanda zai iya bayani shi. Sai a ce including you the professor of mathematics and statistics, kai kanka professor na ƙididdiga da lissafi da sauransu ba za ka iya bayanin wannan ba? Gashi kuma ka je ka karanta kaza 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 fiology, to saboda haka jama'a ku kiyaye Allah madaukakin sarki yi mishi shirka mafi girma ita ce a danganta da gare shi ko a danganta mata ainihin gare shi to kuma kusan duk wani nau'in kafiri sai ka samu yana da wannan aqida kaga dai mushrikan larabawa cewa suke mala'iku halittu ne masu kyau kuma ƴan mata ne ƴaƴan Allah amma ta wani gefen na tsibiri da larabe ka yadda Allah yana da ƴaƴa ƴan mata su ne mala'iku sai ya ce eh to Allah ya baka ƴaƴa ƴan mata irin su sai ya ce Allah ya tsare ni sai Allah ya ce a'a wani irin zalunci ne wannan tilka idan kismatin duza ko kun fahimta ku kuna son ƴaƴa maza amma shi Allah sai ku ce mata ne to ni yadda na ƙasa game da ƴaƴa mata wato danganta mishi ƴaƴa matan ma da suke ashe na ƙasa ce a wurin su kenan domin wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab mutum na zaune cikin abokai yana hiran aka ce matarka ta haihu yace masha Allah me ta haifa naka ce mace sai ya ja rawanin shi ya rufe fuska sai abokai su ta dindirin shi ane mishi gwalo ane mishi yobe matar shi ta haifi ta mace yaje ya samu wani wuri ya zauna yayi ta saƙe-saƙen shawara zai zauna da wannan ƴa ne ana wulakanta shi kullun cikin abokai ane mai gori matar shi ta haifi mace ko ko yaje ya haƙa rani ne ya saka ta a ciki wannan ita ce jahiliya jama'a to mutanen da ke da irin waɗannan aqida amma kuma kullun su kuma suna danganta ƴaƴa mata musamman ga Allah madaukakin sarki in ka koma wurin yahudawa cewa suka yi Uzair ibn Allah Uzair dan Allah ne me yasa Uzair nan bawan Allah ne salihu ne ya haddace at-Tawra bayan shekara aro aro ya mutu kaza kaza Allah ya aje wata mu'jiza akan shi da ya tashi ya karanta musu at-Tawran nan sai suka ce in ba dan Allah ba ba wanda zai iya wannan karatu to sai ya zama kenan gaba ɗayan kafiran sun hadu akan danganta da ga Allah madaukakin sarki to wannan mummunan kuskure ne jama'a Allah madaukakin sarki ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da kibi wato ba shi da wanda yake daidai da shi yace huwallahu al-khaliqu shi Allah shine al-khaliq mahalicci to ma'ana al-khaliq shine mai halitta komai da komai to sannan kuma albari wanda ya halicci mutum daga ƙasa don haka tsakanin khalqiyya da baraya akwai inda suke haɗuwa akwai inda suke bambanta al-khaliq shine wanda ya halicci komai ya halicci kowa kaga dai ya halicci aljannu daga harshen wuta wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum dan adam ko annabi adam aka halicce shi da ƙasa ƴaƴan adam kuma halittar su ta koma da ruwan maniyyi mala'iku kuma ya halicce su daga haske to yanzu wannan halqiyya ce to amma halittar mutum daga ƙasa sannan ƙasar kuma kamar yadda hadisin Bukhari da Ibn Khuzaimah ya bayyana sai da Allah ya dubo ƙasar kowace nahiya a duniya sannan aka kwaba aka halicci annabi adam da aka halicci annabi adam sai ya zan yana haihuwar ƴaƴa nau'i nau'i da gwargwadon yadda wannan ƙasa take wadda aka ɗibo don haka wani sai ka gan shi jawur amma ya sa ya sai ya haifi ɗa baƙi sitik ba shi da alfarmar da zai ce ba ɗan shi ba ne wani gan shi gajere sai ya haifi zangarmi man ɗa wani ka gan shi dogo sai ya haifi gajere haka ne ko ba haka ba sannan sai ka ga wani gashi nan kaushin hali ne da shi wata kasar haka kake in kai tuntube ka fadi baka tashi yadda ka fadi saboda haka tace titirna ce ko dai tsakuwa ce ko mecece mecece dukka ga dan Allah madaukakin sarki ya nuna wannan bambance bambancen ba komai bane amma gaba ɗaya dan adam ya dawo ya tsoraci Allah madaukakin sarki inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum Allah madaukakin sarki shi ya halicci gaba ɗaya ƴaƴan Adam duk inda suke sannan ya sanya su ƙabilu jinsi jinsi yaruka ba don su gaba ba don su gane junansu don su shaida junansu idan ka tafi filin Arafa ba irin mutumin da ba za ka gani ba amma ikon Allah idan ka bata sai ka ga da ka ga bakin fata ba haushi wani karin hular shi kawai zaka gani, sai ka ce da Allah malam ina ne ɗan jihar Sokoto suke. Ni za baka tambayi wancan dan gajere mai mutsin ido ba, kana ganin zai ganshi tamin su ne ba na mu ba ne. Ina fata an gane. Wata mata ce ta taɓa ta sai ta je ta ɗauko irin abin da ake sawa alhazai a hannu, sai ta ɗauko sai ta sa na mutanen Spain. Shi kenan da ta ga ɗan sanda sai ta nuna mishi. Shi kenan da ya karanta sai ɗauke ta sai kai ta wurin mutanen Spain, ana zuwa suka ce a'a. Sai ce a'a ga shi ga tag ɗinta ga alamar ta suka ce a'a. Tana ganin wani ba haushi ya zuwa kawai sai ta ci kwalar shi sai ta nuna shi. Shi kenan sai Hausa sai suka ansa sai aka ba shi ita ya tafi da ita. Wajen fahimta jama'a ba yare aka yi ba kawai tana ganin bahaushe ne kawai ana hayaniya sai ta jawo shi sai zo nan fata ne kafin ta kaza kaza ka ce to ta tafi da ita shikenan. Allahu akbar. Fata an gane to haka al'amari muke iya hikimar Allah kenan, amma bai halicce mu na bambanta don mu gaba da juna ba, ko kai tunanin kai kafi wani ko kabila kaza ita ce da asali wani bai da asali kowa asalin shi ɗaya ne. Shi ne sai ke cewa to shi ne albare المصور الله شيكي سورا تبايش يديسو كهيفة أفكا جاء بي كمادة كيبا بي كمادة ما تركب بي كمادة بينجين إيا بي كمادة نبابا با باكا بالدليل اندبا كي مسو حكا الله يسوي سورا تاش ما فاتا أنغاني سيسا ونيزود تا بك إي ستك شي بلا ربي ما تشي بلا ربي تا هيفة يزويتو منغا الله كادة أبن بتا هيفة idan ga Allah ya kwantar da hankalin shi ya ce mishi kana da raƙuma, ya ce eh, waɗanne ne? Ya ce jajaye ne, cikinsu babu wani mai launi daban ruwan ƙasa ko wani abu makamancin haka. Ya ce akwai. Sai ya ce yaya kake ganin ya faru haka? Sai ya ce la'allahu naza'a irqan, ni yaya gado wani kaka ne can cikin tarihi? Sai ya ce la'alla ibnaka naza'a irqan, kai ma ɗanka ne ruwa can wani kaka naka ya gado. Ya zo cikin hadisin Ibn Majah, in ka karanta ainihin wato sharhin hadisi na biyu a cikin sharhin 40 hadis na Ibn Rajab Al-Hanbali Jami'ul Ulum wal Hikam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan namiji ya zuba wa matar shi maniyi, idan Allah ya kaddari wannan maniyi ta zai fito, sai Allah ya dauki maniyin sai ya zaga da shi duk jinin dangin shi tun daga kan shi har karshe kan Annabi Adam, sai Allah ya dijininta ita kuma na dangi haka sai ya sake zagayawa, sannan sai maniyin ya dawo sai ya zama da a ciki. Shi ne ma'anar dan dangi din ai. Don haka za ka ga yaron ya iya zama koyaya. Shi yasa ba abu ne mai sauki ba a haifar maka da bi mujarradin kawai bai kama da kai ba, ko bai kama da matar ba, ko bai kama da kowa cikin dangin ba. Ka zo ka ce ai kaza kaza kaza, baka da dalili akan haka. Saboda baka san yanzu akwai wasu website akan internet inda baka zuba sunanka da wasu abubuwa naka, ka dan kutsuri wasu abubuwa na fatar jikinka da sauransu, ka sa envelope ka aika musu, sai ka ji sun ce kai bangaren suwa na kake, sai ka ji an ce gidanku ɗaya da Nelson Mandela ko Ronald Reagan ko Bush. DNA ne kawai za su je su auna ne kawai, shi kenan sai a ce an gano kai layin da ka biyo kenan, kai kuma Allah ya sauke ka Afirka cikin Hausawa shi ne abin. Allah ya taimaka. Don haka Allah madaukakin sarki shi ke suranta wanda ya so a yadda ya so, sannan lahul asma'ul husna, kyawawan sunaye sun tabbata ga Allah. Abinda wannan magana take nufi shi ne ba wai ka ce Allah yana da kyawawan sunaye ba, a kyawawan sunaye dukkansu tabbatattu ne gare shi. Don ka ce yana da kamar to kuma yana da wasu da ba kyawawa ba kenan, a duk sunayen Allah kyawawa ne. Ina fata an gane. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, dukkan halittun da ke cikin sammai da ƙasa. Shi yasa yace ma, bai ce man ba, bai ce waɗanda ba, balle ya zama mutane da aljanu da mala'iku ne kawai ke mishi tasbihi. Dabbobi da ka gansu, tsirrai da ka gani, da duk wani abu su ne wa Allah tasbihi. A cikin hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya halicci wani zakara, kafafuwan zakaran suna cikin ƙasa, gangan jikin shi tana nan duniya, amma kanshi kuma da tsayin wuyan shi ya tike a saman al'arshin Allah ne. Tunda aka halice shi tasbihi yake wa Allah yana subhanak ma a'zama qadrik, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, menene yayi girman darajarka. Tunda aka halice shi tasbihin da yake kenan, sai Allah ya ce amma waɗanda suke yin shirka ba su san haka ba. Sai ya sake faɗi, sai Allah ya bashi jawabi abinda manzon Allah ya faɗi kenan. Kaga wannan zakara ne tasbihi yake wa Allah, kifi da ke cikin ruwa tasbihi yake wa Allah. Komai da ka gani, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, baka jin tasbihin ne kawai. Kamar kai yanzu in kana tasbihi, tinkiya ba ta san tasbihi kake ba, kai ma in tana yi baka san tasbihi take ba. Yanzu kwaran kwatsa da kake ji take bugawa, me ke ce kwaran kwatsa? Da Hausa da Larabci ita ce ar-ra'd, sura ce su kutun da guda a cikin Al-Qur'ani ne wannan suna, amma sunan mala'ika ne. Yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal mala'ikatu min khifatihi, ar-ra'd wannan mala'ikan tasbihi yake yana mai godiya ga Allah, haka sauran mala'iku. To tasbihin nashi ne idan ya tashi kwankwatsa shi, shine sai a watso mana shi nan duniya, ka ji gida ya rushe, wani ya suma, wayan lantarki ta haɗu da kaza, ta haɗu da kaza, ta haɗu da kaza. Har yau Turawa waɗanda suke da ilimi na engineer na electrical electronics sukan so su auna wata tsawar su gane adadin wutan lantarkin da ta fita ciki, inda za a koma da ita a wutan lantarki ne. Sun kasa samun na'urar da za ta rinka musu irin wannan gwajin. Tsawa ce ta mala'ika guda ɗaya. Sai dai su ce ana ganin ƙarfin tsawar, inda za a kimanta ta da wutan lantarki ne. To wutan lantarki ce da za ta iya samarwa da ƙasa kaza wuta ta shekara 100 kaza. Amma tsawa ce kwaya ɗaya, tasbihi ne kwaya ɗaya, mala'ika yi. Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa wama hiya illa dhikra lil bashar, halittun Allah shi kadai ya san su, amma wannan abin tunasarwa ne gare ka kai dan adam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, duk halittun da ke cikin sammai da ƙasa tasbihi suke mishi. Wa huwa al aziz al hakim, Allah shine buwayayyen sarki, Allah shine gwani. Malam yace fa ajral asma'a al baqiya kullaha sifatun lahu, dan haka dukkan sunaye da suke biyo bayan Allahu sai Allah ke gudanar da su a matsayin siffofi gare shi. In ka ce Allahu, to duk wani suna da zai biyo baya to siffa ce ga wannan suna na Allahu din. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa walillahi al asma'ul husna, kyawawan sunaye sun tabbata ga Allah, kyawawan sunaye sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. Fad'uhu biha, dan haka waɗannan sunaye ku roƙe shi da su. To wannan aya a jumlance tana nuna mana duk sunan Allah da ka ɗauka kai addu'a ta yi, saboda dukkan sunan kyawawa ne. Kamar misali Al-Qur'ani dukkan shi magana Allah ne, dan haka da za ka ɗauki sabbat ya baka karanta, ƙarshe sai ka ɗaga hannu ka ce Allah ya baka ɗa, daidai ne. To amma akwai yadda asali za ka rinka dubawa a cikin uslubin Al-Qur'ani da uslubi na ainihin wato addu'o'i da suka zo a sunna, sai ka ga idan addu'a iri kaza ta taho, sai ka ga an cike ta da sunayen Allah iri kaza. To ishara akan ana son a dubi fa'ali, wato ana son a dubi arashi, wanne ne za su fi dacewa. Amma ba haka ba, kowane suna na Allah ka ɗauka kai addu'a daidai ne, kuma Allah ya ji kuma zai karɓa insha Allah. Haka kowace aya, kowace sura ka ɗauka, kar ka ɗauka ayoyin da ke magana azaba, ba za ka iya karanta su ka roƙi rahama ba, a'a, ai ba kai ake cewa ba a yi wa azabar ba. Kuma ita maganar ce ta waye? Ta Allah ce. Don haka ka ga tabbas yada, in ka duba da a ƙasar Hausa sai in za a yi muguwa addu'a, wani ya ɓata maka rai sai a ce a karanta tabayyada ƙafa uku, in a karanta sai a buga ƙasa ma ba za a shafa a fuska ba, saboda gaba ɗaya ba rahama gaba ɗaya. To amma za ka iya karanta tabbas yada ka ce Allah maɗaukakin sarki ya warkar da kai. To amma in ka dubi annabawa irin annabi Ibrahim da annabi Nuhu da Musa da sauran annabawa da suka yi addu'a a cikin Al-Qur'ani kafinsu, za ka ga duk abin da suka roƙa, za ka ga ƙarshe sai su kawo sunan Allah wanda ya dace, ya fi dacewa da wannan addu'a. Dubi inda Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna, ka tuna lokacin annabi Ibrahim da Isma'il da suka fara ginin Ka'aba sai suka fara addu'a suna cewa ya Ubangijinmu ka karɓa mana me suka cike da shi innaka antas sami'u al-alim Allah kai ne ji ne Allah kai masani ne wa tub alaina sai suka ce innaka antat tawwabur rahim Allah ka karɓi tubanmu kai ne karɓan tuba ne kuma mai rahama ne to in kai haka haka yafi amma ina so ne ka saki jiki game da duk sunayen Allah kyawawa ne dan haka duk wanda ka roki Allah da shi yayi daidai to kaga kuwa haka ne jama'a ashe duk inda ka bude alqur'ani baka cin shafi ɗaya shafi biyu sai ka samu wani sunan Allah to rike shi baka yi kuskure ban ka zauna kai ta kiran wannan sunan sai ka ce ya Allah dan wannan sunan naka Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza innama ladubba ne kuma ake so zaka dan gyara wasu ladubba a ce maka an so zan kai alwala an so ka daga hannunka an so ka fuskanci alqibla sannan kafin ka kammala addu'ar kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda a farkon ta ma an so ka fara da shi wadannan ladubba su kuma wasu abubuwa ne wani karatu ne daban amma abinda muke so mu ce duk sunan Allah da ka ja kai addu'a yayi duk matsala ko kanka ke ciwo duk sunan da ka rike kanka kana ya latifu ka warkar da ni ya latifu misali duk dode ne suna ne na Allah daga cikin sunayen Allah shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sunayen Allah kyawawa ne baki ɗayan su don haka ku roƙe shi da waɗannan suna wa qala ta'ala Allah yace qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ku roƙi Allah ku ce ya Allah ko kuma ku ce ya rahman ayyan ma tad'u kowanne sunan ma kuka kira daga cikin sunayen shi falahul asma'ul husna shi dai sunayen shi kyawawa ne gaba ɗaya ma'ana yanzu ko ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ko ku ce al-ghaffar ko ku ce duk wanda kuka kira ma dai Allah madaukakin sarki sunayen shi baki daya kyawawa ne sai kuma malam yace wa fi sahihaini hadisi yazo a cikin bukhari da muslim an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma abi huraira yace manzo Allah yace Allah yana da wasu sunaye 99 ya kamata mu wannan hadisin kyakkyawar fahimta shi ma kamar yadda muka yi ishara zuwa ga kyakkyawar fahimtar ayar ita ce duk sunayen Allah kyawawa ne to wannan hadisin abin da yake nufi Allah yana da wasu sunaye guda 99 ba ana nufin wai iyakar sunayen Allah kenan ba a'a hadisai sun zo sun bayyana waɗanda za mu zo mu sharhin sun an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala waɗanda ke bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki yana da wasu sunaye waɗanda na ɗaya ya saukarwa da wasu bayi nashi waɗanda bai sanar da kowa su ba Allah yana da wasu sunaye waɗanda kuma bai taɓa saukarwa da wani bawa nashi ko a littafi ko a ina ba shi kaɗai ya kaɗaitu da su to amma su waɗannan guda 99 yanzu ana son a faɗi falalarsu ne ta musamman sai ya ce to Allah na da wasu sunaye guda 99 mi'atan illa wahid wahida sunayen nan guda 99 ɗari ba ɗaya an yi dalla dalla ne nan 99 ɗari ba ɗaya man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to ihsa'i anan ya sha bamban da hafizaha ko qara'aha ahsaha ya san su ya kiyaye su ya yi imani da ma'anar da take dauke a cikin su to waɗannan sunayen duk wanda ya same su ya kiyaye su ya haddace su ya yi aiki da su yadda ake bukata zai shiga aljanna malamin ce waja'a ta'daduha fi riwayat Tirmidhi amma lissafin waɗannan sunaye ya zo a cikin riwayat Tirmidhi wasu ibn maja da kuma littafin ibn maja malamin yace wa bainar riwayatayn ikhtilafun a tsakanin riwayoyin guda biyu ta Tirmidhi da ta ibn maja akwai sabani malamin yake cewa ikhtilafu ziyadatun wa nuqsan akwai kare kare akwai rage rage sai dai kuma waɗannan riwayoyin da na Tirmidhi da na ibn maja su suka lissafin su gaba daya wannan riwayar ba ta tabbata ba in kana da sharhin kitabu tauhid fatul majid kaje ka karanta yayi takhrijin su gaba daya da tafsir al-Aziz al-Hamid sharh kitab at-tauhid haqiqatan al-amal su wadannan sunaye Allah madaukakin sarki ya zubo wasu a al-Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubo sauran a cikin sunna abinda ake nufi samun wadannan sunayen ba aiki ne mai sauki ba domin kai falala irin wannan a ce wanda ya ihsa'in su zai shiga aljanna inda su ne da muke gani ana haddatar da ƴan islamiya Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim ai wannan ya zama kenan al'amarin yayi rangwame da yawa a'a wasu malamai ne suka zauna suka yi tarkibin wannan to amma inda matsalar take sai suka ce hadisi ne dan haka za ka ga in ka karanta sharhu kitab at-tauhid ya tattauna amma babban malami malam Salih ibn al-Uthaymeen a cikin littafin shi ainihin al-Misla menene fi asma'i wa ko al-qawaid al-Misla a cikin littafin shi dai dangane da sharhin sunayen Allah yayi kokarin samu waɗannan sunaye amma shi ma kat yace binciken shi ya tike bai gama samu su gaba ɗaya ba guda 80 da wani abu ya iya samuwa to bincike ne kai ma sai kai ta kwazo yadda zaka gano sauran inma ka'idar ita ce in ka same su a hadisi ka tabbatar da cewa hadisin ya tabbata tukuna ko kun fahimta domin an nada sarki a nan kasar amma tsohon soja ne da aka tashi nada shi sarki sai ya ce to sunan nan da aka san shi da shi ba nashi bane sai ya koma aka ji ana kiran shi da wani sunan ma'ana kenan sarauta ba ta karban wani suna na jabu amma yayi aikin soja tsawon rayuwar shi da wannan sunan har ganna yayi amma da aka zo za a nada shi sarauta sai ya ce to wannan sunan fa na takarda ne da gaskiyar sunan shi idan ya zama mai sarauta bai sanya Hausa rauta da sunan Jabu daidai ne ka kira suna na Jabu da bai tabbata ba ka danganta ga Allah saboda haka duk sunan da zaka danganta wa Allah ka roke shi da shi ka tabbatar da cewa ya inganta ba haka ga sunan Allah bane jama'a an fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan jama'a ba su manta ba jiya dama karatun mu da muka yi a takaice aka yi shi minti 45 aka yi rabin cassette to yau kuma an karasa rabin cassette din kaji karatun bai kai ko ina ba to dai yake dai kokarin da muke ayi a kiyaye cassette din dan haka bamu saurara anan insha Allah ta'ala amma za mu yi amfani da wannan dama mu shigar da tambayoyi waɗanda ainihin aka rubuto sai dai kamar yadda nace a ɗarin kadaurewa ana yin rubutu mai kyau sa mana wani cassette din mallan ko da tambayoyin sai su samu su shiga cikin insha Allah ta'ala a ɗarin kadaurewa ana yin rubutu mai kyau sa wani cassette din kenan